sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fagi da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 4 ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da shirin nan na tsugunar da makiyaya wuri ɗaya da ake kira Ruga a takaice. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da wato kiran da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da yi ga ƴan ƙasar akan kada su dauki matakin ramuwa akan ƴan Afirka ta Kudu ko kamfanonin su dake Najeriya.
To ai wato rashin tunani ne da fahimtar yadda lamura masu ke wai a ce za a je akai hari akan dukiya ko kuma a'a su kansu ƴan ƙasar Afirka na Kudu da suke Najeriya. Su idan hankalinsu bai kai daidai mizani ba, ai mu bai kamata ku nuna haka ba.
Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, muna tafi da ƙarin bayani. Kuma akan wannan batun yau muke son mu ji daga gare ku. Shin ya kuke kallon tasirin abubuwan da ke faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu ta fannin tattalin arziki? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Sakamakon tashin hankalin da ya shafi baki da ya mamaye wasu sassan Afirka ta Kudu a yau Laraba, Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasarta da su guji ɗaukar fansa a kan manyan kamfanoni guda biyu mallakar Afirka ta Kudu, yayin da manyan kamfanonin suka dakatar da wasu ayyuka saboda har-haren. Ma'aikatar yaɗa labarai ta Najeriya da tafi kowace tattalin arziki a nahiyar ta ce, gwamnatin tarayya ta yi kira ga 'yan Najeriya da kada su kai hari kan kamfanonin Afirka ta Kudu da ke aiki a Najeriya don ɗaukan fansa a kan cigaba da har-haren da ake kaiwa na ƙin jinin 'yan Najeriya Afirka ta Kudu. Jerin shagunan sayar da kayayyaki mallakin Afirka ta Kudu da ake kira Shoprite ya ce ya rufe wasu shagunan da ke kasuwanci a gida da kuma Najeriya da Zambia sakamakon wasu har-hare, inji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kuma kamfanin sadarwa na Afirka ta Kudu da ake kira MTN ya rufe shagunansa a Najeriya sakamakon wasu har-hare a biranen ƙasar. Yana mai la'akari da matsalolin rashin tsaro da abokan ciniki da ma'aikata. Masu barnan sun lallata ofisoshinsu da yake Kudu maso gabashin garin Oyo, sannan sun kona wasu kamfanin MTN da ke Ibadan a Kudu maso yammaci. A jiya Talata, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sake samun koma baya a yau Laraba, yayin da Majalisar Dokokin Burtaniya ta amince da dokar da za ta hana shi ficewa daga kungiyar tarayyar Turai ta EU ba tare da yarjejeniya ba. Majalisar Dokokin Burtaniya ta kada ƙuri'u 329 wacce ta yiwu ta dakatar da ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai har zuwa wata uku domin cimma yarjejeniyar ficewa daga kungiyar, wanda ya zama nasara ta farko akan jerin matakai kafin kudirin ya zama doka. Wasu kuma 'yan majalisa su 300 sun yi adawa da hakan. Idan majalisar ta amince da kudirin, za a miƙa shi zuwa ga majalisar dattawa. Shi ko Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya tsaya tsayin daka akan cewa sai dai Burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a bana ko babu yarjejeniyar ficewar a ranar 31 ga watan Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati zata fitar da wani kudirin doka na hana fitar da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni uku don nuna adawa. A cikin wani sakon bidiyo da ta fitar a yau Laraba daga ofishin nata, Lam ta ce ta janye kudirin wanda a da zai bada damar a tura waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka zuwa kasar China domin su fuskanci hukunci a kotuna, wanda jam'iyyar Communist mai mulki ke jagoranta don kawar da damuwa da jama'a. Amma tsohon dan gwagwarmayar demokradiyya na Hong Kong Joshua Wang ya faɗa wa manema labarai bayan da Lam ta sanar da shawarar janye dokar cewa matakin da ta dauka bai isa ba kuma ya zo a makare. Sanarwar ta yau Laraba na zuwa ne yan kwanaki bayan da aka ji Lam na cewa a cikin wani faifan sauti wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu, inda take faɗa wa shugabannin kasuwannin Hong Kong cewa ta haddasa mummunan rikici lokacin da ta gabatar da wata doka kan batun, abinda ya ƙara haifar da zanga-zangar. A karin farko, Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki. Takunkuman sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka da ke nan Amurka, tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hulɗa da su. Iran ta ce shirinta na sararin samaniya na nufin gina roka don harba tauraron ɗan adam na sadarwa. Iran ɗin ta harba wasu taurarin ɗan adam guda biyu zuwa kewayen sararin samaniya tun daga shekarar 2013. Amma ƙoƙarin harba wasu har sau uku a wannan shekarar bai cimma nasara ba, ciki har da roka ɗaya da ta fashe a farkon makon da ya gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar Zamfara, wacce ta dade tana fama da ayyukan yan bindiga, ta kasance ta farko da ta fara aiwatar da shirin ruga domin Fulani makiyaya a Najeriya. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya kaddamar da shirin a matsayin babban bako na musamman a taron kaddamarwar da aka yi a jihar Zamfara. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ce ta soma fito da wannan tsarin na kaka farugage domin tsugunar da Fulani makiyaya tare da jimmar kaucewa ya wuce a wucen su, wanda ake hasashen na zamowa musababin tashe-tashen hankula da kalubalen tsaro. To sai dai yunkurin na gwamnatin tarayya ya hadu da karkausan suka da rashin amincewa daga wasu sassan kasar, ciki kuwa har da shugabannin wasu kungiyoyin Fulani da ake abin domin su, lamarin da yasa gwamnatin ta dakatar da shi. To sai dai tuni wasu gwamnatocin jihohin Arewa musamman masu fama da kalubalen tsaro suka sha alwashin ci gaba da wannan shirin a zaman wani sashi na hanyoyin magance tashe-tashen hankali da ake ta'allakawa da Fulani yan bindiga. Jihar Zamfara, wacce ta dade tana fama da ayyukan na yan bindiga, ta kasance ta farko da ta fara aiwatar da shirin, wanda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya kaddamar da shi a matsayin babban bako na musamman a ƙauyen Ranji da ke cikin karamar hukumar mulki ta Maradun.
Zai nuna kulawa ga rayuwar da makiyaya suke ciki, wadda tana tattare da hatsari kuma da rashin kulawa inda an ka fito. Zai ba su kansu kwanciyar hankali na cewa gwamnati ta halkalto da su don inganta abinda suke yi da kuma inganta rayuwarsu.
Mu'assisin aikin na ruga, gwamnan jihar Zamfara Muhammadu Bello Matawalle, ya yi bayanin dalilan da suka haifar da kafa rugagen na Fulani.
Ruga is aimed at transforming the way of life of our Fulani community.
yace aikin kafa rugajen Fulani na da manufar kyautata rayuwar al'ummar Fulani makiyaya har ma da Hausawa yadda za su dace da wannan zamani da muke ciki. Babban matsalar da ake fuskanta a jihar dai shine yawaitar munanan tashe-tashen hankula da ba ta taba gani irin su ba, wanda aka gano cewa sun samu asali sakamakon rashin guraren kiwon dabbobi da kuma hanyoyin su. Da wannan muke fatan wanzar da nasarar da muka samu ta dawo da zaman lafiya a jihar Zamfara. To kowane tasiri wannan aikin zai yi wajen kawo zaman lafiya a jihar? Tambayar kenan da naiwa wasu Fulani a ƙauyen Naranji.
Shehu Bello, to gaskiya haka da an ka ce za a Hillani, to tsakani da Allah yanzu rayuwarmu kamar an wanke baba ne yana son aure, ga budurwar da ya kaso kuma an kawo mai. To tsakani da Allah ji ba mokin komi, lahiya garin su yake, sannan shi lahiya.
Amina Shehu, alhamdulillahi kuma mun ji dadi wallahi, kuma mun gode ma Allah, mun gode ma ma'aiki. Alhamdulillahi muna buƙatar riyoji, muna buƙatar gidaje, muna buƙatar tituna, muna buƙata tunda dai Allah Ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu. Da alheri ne mun samu zama lahiya.
A ƙarƙashin shirin dai za a samar da rugajen Fulani uku a jihar ta Zamfara, ɗaya a kowace mazaɓar ɗin majalisar dattawa, inda kowace za ta ci kuɗi naira miliyan 2,000 da miliyan 800, kowace kuma za ta ƙunshi giggina gidaje da samar da manyan hurumin kiwo da makarantu da asibitoci da kuma sauran ababen more rayuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Biyo bayan har-haren da aka kai akan baki a Afirka ta Kudu da galibi 'yan Najeriya suka fi shafa, gwamnatin kasar ta Najeriya ta fara daukan matakan kalubalantar wannan cin zarafin. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan shugaban gwamnatin tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar zai tura da wakili na musamman domin ya kai koke ga takwaransa na kasar Afirka ta Kudu dangane da cin zalun da muzguna da aka yi wa 'yan Najeriya da ke can kasar Afirka ta Kudu. A yau kuma gwamnatin Najeriya ta kara daukar waɗansu matakai na nuna cewar lalle da gaske take yi cewa ba za ta lamunce abin da aka yi wa 'ya'yan kasarta ba a can Afirka ta Kudu, inda gwamnatin ta ce shugaban kasa ko mataimakinsa da da aka shirya za su halarci taron tattalin arziki na kasa da kasa ba za su je ba. Wasannin kuma da aka ce da Najeriya za ta halarta tare da sauran kasashen duniya a can Afirka ta Kudu shi ma ba za ta je ba. Dadin dadawa, Najeriya kuma tana kara duba waɗansu hanyoyi ko matakan da za ta kara dauka domin ta kara turjewa cewa tilas ne gwamnatin Afirka ta Kudu ta biya diya da kuma ba da alƙawarin cewa ba za a ci gaba da kuntatawa 'yan Najeriya a can kasar ba, kowane hali ko aka shiga a hada-hada da ake yi ta kasa da kasa a can kasar ta Afirka ta Kudu. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke halarta wannan taruka da aka yi tsakanin shugaban kasa da manyan jami'an gwamnati musamman bangaren mu'amala na kasa da kasa. Ya kuma min ƙarin haske dangane da irin bayanan da suka gabata kamar haka.
Kafin a zo da wannan mataki, gwamnati tuni ta aiwatar da buƙatar wakilin Najeriya da ke Afirka ta Kudu ya dawo gida cikin gaggawa domin a tattauna da shi. A shi tsare-tsaren na diplomasiya yayin da gwamnati ta yi irin wannan kira ga wakilinsa ya dawo gida, manuni ya ce ta cewa abubuwa ba daidai suke tafiya ba, babu lafiya.
Akwai waɗansu abubuwa kuma da bayanai suka nuna cewa Najeriya ta yanke shawarar ɗauka kamar maganar halartar taron tattalin arziki da zuwa wasanni. Shin wannan do Najeriya na kyamatar ko tana ƙara nuna Afirka ta Kudu cewa ba ta yarda da abin da aka yi wa 'yan ƙasarta ba ne, ko akwai wani dalili da ya sa aka yanke wannan shawara?
Ya tabbata haka ne, domin su kansu 'yan Najeriya ai ba za su ji daɗi ba su ga cewa tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya da Afirka ta Kudu an ci gaba da tafiya kamar babu wani abin da ke faruwa. An shi a ɗauka kamar ba ɗauren mutum da dukiyarsa da muhimmanci a ƙasar ba. Da shugaban ƙasa zai je wannan taro na ƙungiyar tattalin arziki na duniya da za a yi a Afirka ta Kudu, aka ce mataimakinsa ya je a madadinsa. Mataimakin ma an ce ya zauna a gida.
amma naga shi ministan hudu da kasashen waje na Najeriya yana yin tur da Allah wadare da ƴan kasar da ke kai hare-hare suna kokkoda ko suna lalata kaddarori ko dukiyoyi ko wasu abubuwa da suka shafi Afirka ta Kudu a cikin Najeriya. Yana cewa Najeriya ce ke hasara domin mafiyan abubuwan nan ma mallakar ƴan Najeriya ne. Wani ƙarin haske za ka yi dangane da wannan?
To ai wato rashin tunani ne da fahimtar yadda lamura ma suke, wai a ce za a je a kai hari akan dukiya ko kuma a'a su kansu ƴan ƙasar Afirka ta Kudu da suke Najeriya. Su idan hankalinsu bai kai daidai mizani ba, ai mu bai kamata ku nuna haka ba. Kuma kar a manta mu kuma ƴan Najeriya mu ba muke tarerewa muna roƙon ƴan ƙasashen waje su zo su zuba jari a ƙasar mu. Idan har aka ga cewa ana bari a kai hari ko a yi barna da dukiya ta mutumin waje a Najeriya, akwai wanda zai ɗauki dukiyarsa ya kawo ya zuba a nan Najeriya? Ai wannan kuskure ne. Kuma kamar yadda ministan ya faɗa, duk shagunan nan ko ShopRite ko MTN duk inda ka shiga ƴan Najeriya ne suke aiki, banda ƴan da kake gani ɗin ma jarin ma ba ma na wajen ba ne, akwai na ƴan Najeriya cikin mai. To ashe idan aka je aka yi barna yi wa kai ne, wannan bai dace ba.
Sai halin da ake ciki, ana sa ran kowane lokaci daga yanzu da zaran shugaban ƙasa ya ƙara samun ƙarin bayani ko haske dangane da abubuwan da suka faru a can ƙasar Afirka ta Kudu daga wakilinsa na musamman da zai tura da kuma jakadan ƙasar da aka kira daga Afirka ta Kudu da gida Najeriya, zai yi jawabi na musamman ga ƴan Najeriya akan halin da ake ciki da kuma irin ƙoƙarin da Najeriya ta yi wurin tabbatar da ta kare haƙƙoƙin ƴaƴan ƙasarta a ko ina suke cikin duniya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Allah a gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin tasirin abubuwan da ke faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu musamman ta fannin tattalin arziki. Amma kafin mu bude layukan mu, ku ci gaba da jin wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Madalla, mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa.
Maryam Dauda, barkin ki da warhaka.
Barka ka dai da wa muke magana daga Nasarawa.
Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bari-bari. To gaskiya wannan abubuwan da yake faruwa da ƴan Najeriya ko ƴan Afirka a ƙasar Afirka ta Kudu abin take ci ne. Kuma ƴan Najeriya mu ƙara hakuri, tunda su a can suna yi kaman gwamnatinsu bata damu da abin da suke yi ba. To mu a Najeriya yana da kyau gwamnati ta sa ido a ɗauki matakan tsaro ta yadda ba za a samu salautan rayuka da kuma dukiyoyi ba. Yana da kyau mu ƙara hakuri. Mai magana Bashir Tela ne da ganin Lafiyan Bari-bari. Ki tashi lafiya.
To Allah ya sanya, mun gode Malam Bashir Tela. Yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Suna tare da Ibrahim da wanke hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiya hakikanin gaskiya na farko dai ita kasa ko kuma a gari ba zai tafi yiwa a ce ba bako ba. Amma tsakani da Allah, wannan al'amura da ke kasancewa a wasu kasashe musamman na 'yan ƙasarmu, to lafin shugabanninmu ne.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, don saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniyan nan ba arzikin da Allah bai muna ba a ƙasar nan. Amma ya kamata
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu sake koma Nasarawa.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kana magana da Yusuf na Daba Idris Golden Voice na Gwambiri Nasarawa.
To Mallam Yusuf mai Golden Voice, muna jin ka.
Yawa gaskiya ƴan Afirka ta Kudu abin da suka yi bai kyau ba, kuma ƴan Najeriya bai kamata a ce su ma sun yi abin da ƴan Afirka ta Kudu ta take ba, domin mu uwa ne mu ba da mama.
Mallam Yusuf na Daba, ko kana tare da mu? To ina ga line Mallam Yusuf daga Nasarawa ya goce, amma yanzu zamu je Kano.
Koya kina magana da Musa Saidu daga nan.
To Mallam Musa, muna jin ka.
To ina miƙa gaisuwa na kuma da jaje na ga wannan ƴan Najeriya da wannan itila ya faru. Ina kuma yi addu'a Allah kuma ya sanya wa shugabannin mu kishi da su kwadaita mu ƴan ƙasar mu, kada su je ko ina su zauna cikin ƙasa Najeriya su nemi arzikin su.
To Mallam Musa, ya kake ganin wannan abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya ko Afirka ta Kudu ma, musamman har-haren da aka kai a can da kuma yadda wasu yanzu suke kai hari a wasu kamfanonin ƴan Afirka ta Kudu a Najeriya?
Eh, kan gaskiya wannan abu ne wanda ya kamata shugabanni su zauna su yi ruwa, su yi saki, kuma su nuna kishin su da kuma takaicin su game da lamarin wannan, saboda tsakanin gwamnati da gwamnati madaidaituwa.
To mun gode Mallam Musa Sa'idu daga Kano, yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Niger?
Ko salamu daga jihar Niger, Haruna Galla Galla mai shayar da shangona lafiya ne.
To Mallam Haruna Galla Galla, muna jin ka.
Ya kamar yadda su mutane duka da gudunar suke mana gaskiya, suna mana shiga hanci da gudunar, ya kamata mai da martani kawai, domin sun kaka kan su sun jima su mana wata danci bai kawata mai alisu ba. Amma ke mu za ka gobe an hanci gobe su badannan jina ba wata kadu ba taba shi ba, ya rayu na kenan.
To Mallam Haruna Galla Galla, an kuma aka mai da martani irin wannan ai an yi ba an yi ba, an zama kamar su kenan, ko ko ya kake gani?
Kama kawai sun kana ganin gobe ka taba shi ai. Yawa.
To mun gode Haruna Galla Galla daga jihar Niger, yanzu kuma zamu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Muna magana da baban iyayen su kara kace da cikin jihar Najeriya.
To muna jin ka.
Saboda abin da yake faru a Afirka ta Kudu, jami'an tsaron Afirka ta Kudu ma suna kallon abin da ake yi a cikin Najeriya, suna kallon wata rashin tsaro. Ya kuma dan shiga gabanin mutum za ka kai ka dauka wani mataki ka fara wanda to haka wani abu abin yana ba iya bata mana Najeriya.
Kace hukumomin Najeriya san ba su dauki wasu kwararan matakai ba, ba gashi ba yanzu ka gani ba su je wani taron tattalin arziki ba da ya kamata a yi, kuma za a maido da jakadan kasar.
Ai wannan duk magana ce a baki, dan ka duniya take su ne duk magana suke yi wallahi.
To mun gode ga wani kiran mun sake samu daga Najeriya.
Kaduna.
To daga Kaduna, muna jin ka, da wa muke magana daga
Kaduna? Assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam. Malam Sirajin ne wazi daga karamin hukumar Lera Local Government a jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Sirajin.
To abin da ke faruwa tsakanin Afirka ta Kudu da Najeriya, Allah bai kyauta.
Amma
muna kira da ƴan ƙasar mu na Najeriya, duk Allah bai kamata a ce abin da kare maka kai maka ce ba za ka rama ba. Yawwa, muna roƙo shugabannin mu su yi kokari a sasanta a samu sasanci a tsakanin mu. Sai nagode, a huta lafiya.
To mu ma mun gode Mallam Sirajo mai wa'azi daga Kaduna. Ma sauraro, a nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu a nan na cewa ƙarfe 4:54. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Babban manajan Brecon Chelsea Drew Saffo ya nuna cewa babu kuciya na ɗan ƙasar nan da zai iya riƙe Black Stars, kuma yana buƙatar hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta dauki sabon kuciya na ƙasan waje da zaran sun yi niyyar wato sauke James Kusapia a wannan matsayi. Black Stars dai sun kasa takuka abun ƙwarai a gasar cin kofin Afirka da aka gama bayan da sun kashe kashi da ci 5-4 a fanarti a hannun ƙasar Tunisia. Tun kuwa a wannan lokaci matsayin na Kusapia ke raurawa yayin da ake nan ake ta tukansa ta bakin iyan kasar Ghana da kikiran lallai a sauke shi saboda bai da hikima da fasaha da zai iya amfani da su akan Black Stars. Manajojin Kumasi Asante Kotoko sun sadu da Sogle Yakubu da wakilansa a Sports Hotel Yon a ranar Talata domin magance sabani ko kuma bambanci da ke tsakanin su gabanin karawa a ranar Lahadi da babban abokin adawar ta wato Accra House of Oak da kuma Etoile du Sahel. Manajojin Asante Kotoko da Sogle Yakubu sun magance takaddama da ke tsakanin su abinda yasa dan wasan na kasar Burkina kina faso ya kuma kasassa dan wasan dai har yanzu bai taka wa kuma sa santi kotoko wasa a wannan kaka ba. Kociyar ɗan wasan kasar Algeria kasa da shekaru 23 Pierre Andres Koeman ya kira ɗan wasa 25 da za su taka masa leda a karawa da ɗan wasan kasar shekaru 23 na kasar Ghana a karawar CAF Under-23. Kasar Algeria dai za ta iso nan kasar Ghana a zagayen farko a ranar Juma'a gabanin karawa na biyu a birnin Algiers a ranar Talata wanda zai nasara a karawan guda biyu da samu cancantan shiga gasan zakaru na CAF Under-23 a kasar masa a sabuwar shekara. Gasar dai zai zamo abinda zai bayar da daman cancantan shiga gasar Tokyo 2020. Sai dai kociyar na matasan kasar Ghana na kasar shekaru 23 Ibrahim Tanko ya nuna cewar sun shirya abubuwa kasar Algeria a karawan ta ranar Juma'a. Labarai sun nuna cewar an gano shi gan ainihin cutar kansa a jikin Angus MacDonald dan wasan baya na Hull City. Angus MacDonald dai ya yi wasanni 15 wa Hull City tun sa'ad da ya shiga clubin na ainihin watan Janairu shekara 2018. Dan wasan na baya na Hull City dai an gane cewar yana fama da susume shi dan wato wannan cuta ta kansa. Clubin din ta nuna cewar lafiya da kuma yanayin dan wasansa mai shekaru 26 shine babban abin damuwarsu a halin yanzu. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul la Muktara Bas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma da layin zu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Sakamakon tashin hankalin da ya shafi baki da ya mamaye wasu sassan Afirka ta Kudu. A yau Laraba, Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasarta da su guji ɗaukar fansa a kan manyan kamfanonin biyu mallakar Afirka ta Kudu, yayin da manyan kamfanonin suka dakatar da wasu ayyukan saboda hare-hare. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sake samun koma baya a yau Laraba yayin da Majalisar Dokokin Burtaniya ta amince da dokar da za ta hana shi ficewa daga Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ba tare da yarjejeniya ba. Majalisar Dokokin Burtaniya ta kada ƙuri'u 329 wacce ta yiwu ta dakatar da ficewar Burtaniya daga Ƙungiyar Tarayyar Turai. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni, da injiniyanmu Mr. Martin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.